Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla la wa man yudlil fala hadiya la wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da sake haduwa a wannan safiya wadda ita ce safiyar ranar Alhamis 6 ga watan Ramadan shekarar Hijira ta 1446 daidai da lissafin 6 ga watan Maris 2025. Tattaunawarmu a yau kamar yadda ta gabata daga dan uwa Malam Yusuf jazakumullahu khairan shine tattaunawa game da jinanan mata na al'ada da kuma abin da ya shafi wasu hukunce-hukunce waɗanda ke da alaƙa da ibadar azumi a cikin wannan mas'ala. To, ni ban so na zurfafa wajen batu akan nassoshi da ayoyi da hadisai da suka zo game da ƙa'idojin mas'alar haila ko jinin haihuwa. Zan takaitu kawai akan wani hadisi guda ɗaya don ya zama mana matashiya. Malam Yusuf ya ambace shi, zan sake ambatan hadisin insha Allah. Al-Imamu Abu Awana ya rawaito shi da wasu malamai, ina jin hadda Hakim ba na manta ba, wanda asalin shi na cikin Sahih Muslim, hadisin Aisha radiyallahu anha da Jabiru ya bada labari cewa an kama hanya za a tafi aikin hajjin bankwana, aikin hajjin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi a shekara ta 9 bayan hijirarsa. A wannan lokaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga masaukin Aisha, wato inda aka yi mata an yada zango, sai ya shiga masaukinta sai ya same ta wahiya tabki tana ta kuka, sai ya ce mata malaki tabkina, me yasa kike ta kuka? Sai take cewa abkani annan nasa hallu walam ahlul, tace ina yin kuka ne saboda duk mutane sun dauki haramar aikin hajji, ni ban dauka ba. Wa qafu walam atuf, wato mutane suna ta hidima aikin hajjin su, ni ban yi ba. Wa hadhal hajju qad hadaraka matara, wato bayan an shiga Makka wasu har sun yi umara, har sun warware umararsu, ita kuma tana nan tana jira jini ya ɗauke ta samu ta yi umara, ba ta yi ba. Shi ne take cewa gashi nan har mutane sun gama umararsu, har sun warware ihramunsu, ni kuma ga nan ina zaune ina ta jira. Shi ne a nan sai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mata, hadha amrun qad katabahu Allahu ala banati Hawwa. Ki yi haƙuri ya ke Aisha, wannan al'amari na jinin wata-wata da yake zuwa ‘ya’ya mata, haka Allah ya ƙaddara shi ga ku ‘ya’ya mata. Wannan shi ne abin da ya kamata tun farko mace ta fahimta, cewa wannan wani tsari ne da Allah ya tsara ga iya mata, kamar yadda Allah ya tsara tsare-tsaren shi kala daban-daban ga kowane nau’i na halittarsa, kuma ya keɓance kowane nau’i da abin da ya keɓance su da shi. Kuma ya ce, wala tatamanna ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd, kar ku dinga guri da fatar Allah ya canza muku da abin da ya ba wani. Wannan shi sa ake ce mishi ma jinin al'ada, wato ɗabi'a, ba yadda aka iya. To, akwai hukunce-hukunce da dama da suke da alaƙa da jinin al'ada, musamman a cikin watan Ramadan, waɗanda ana yawan yin tambayoyi a kansu. Kullum iyayenmu mata ba sa rasa tambayoyi da za su yi. Shi ya sa kafin mu tafi da nisa, ina so na yi mana nasiha cewa yana da muhimmanci a samu mata cikin iyayenmu su zama wato masana ne na ilimin shari'a, su zama kuma suna da ƙwarewa a kan sanin jinanan al'ada da kuma abin da ya shafi ilimin boko da zai taimaka musu wajen fahimtar wasu abubuwa, musamman abin da ya shafi hygiene, abin da ya shafi wato ONG obstetric and gynecology abinda ya shafi ilimi na dabi'ar yaya mata da sauransu domin akwai abinda namiji bai iya fahimta shi yadda ya kamata ba zai iya bada fatawa da shi ba akwai abinda ko ya sani akwai alkunya da shamakin da ba zai iya yin bayani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah ya aiko shi ba da dukkanin addinin nan akwai abinda ya kasa gaya wa mata game da haila da wata mata zo tana ce mishi na ya zan yi tsarki na gama haila ya zan yi tsarki yace ki samu ruwa ki samu auduga ki samu magarya ki je ki tsarki tace ban gane ba yace subhanallahi ki je ki tsarki aka ce yana sai yadda zai da ita sai da wata cikin matan shi Aisha ko Ummu Salama ta kama hannun matan ta shiga da cikin gida tai mata bayani irin nasu na irin naku na mata dalla dalla saboda tun namiji ko mun karatun sa ko mun sanin sa da wannan harka akwai abin da zai gaza wajen iya bada bayani saboda bai taba yin haila ba akwai abin da koda ya sani a alkunya da shamakin da ke tsakanin maza da mata ba zai iya bada bayanin da ya kamata ba saboda haka akwai buƙatar a samu mata waɗanda suka san abin da ya kamata su sani a ilmance dan su huce ma ƴan uwansu mata takaicin waɗannan masailu amma dai a aikace gaskiya ina ganin cewa akwai ƙarancin irin wannan galibi matan da suke wa'azi Allah ya saka musu da alkhairi za ka ga cewa ba kowa ce ma ta kai ilimin yin wa'azin ba wasu ma karambani ne kawai da kuma garin makafi aka ce mai ido ɗaya sarki ne wata kuma ma duka dai wa'azin kawai labari ne ma kawai labari ne na an yi kaza an yi kaza wannan ba wa'azi bane Allah dai ya kyauta idan haka kuma ana ta nan ana can abin da ba a magana wai sai in ko in gurma ta yi cikin shege ba surutu kenan Allah ya kyauta to wannan kenan ina so a samu wasu mata cikin iyayenmu su dauki wannan challenge din yadda a shekarun baya ake ta jin takaici cewa babu mata musulmai nurses ko likitoci sai aka dauki wannan a matsayin wani challenge a matsayin wani kalubale mata da yawa suka miƙe suka yi ilimi suka zama likitoci suka zama nurses kamar za a iya cewa sun share ma al'ummar musulmai mata hawaye game da haka Allah ya saka musu da alkhairi to ya kamata a samu mata malamai da ilimi na gaskiya wanda za su share ma iyayenmu mata wato kukansu game da matsaloli da fatawoyi da suka shafi jinanan al'ada wannan kenan to zan bujuro mana da wasu daga cikin masail wanda ko dai na karanta su a cikin littattafai musamman littattafan al-Allama Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen Allah ya gafarta masa yana da fatawoyi da yawa akan waɗannan masailin yana da littattafai na musamman kamar littafin shi Risalatun fi Dima'i at-Tabi'iyya sannan akwai wasu fatawoyi da yana musamman akan haka ko kuma abin da watakila ni ma an taɓa min tambaya a kai ko an yi wani malami tambaya a kai na ji kuma zan muku ishara zuwa ga wasu laccoci wanda babban malaminmu Mala Albani Zaria Allah ya gafarta mishi da dadewa ya taɓa yin wasu laccoci awa hudu ne ina jin masu taken haila larurar mata in Allah ya so zan binciko su a cikin archives ɗinmu zan saka muku su a cikin group ɗin nan abu na farko daga cikin ire-iren waɗannan maganganun shine ina hukuncin mace wacce ta ga tsarki bayan alfajiri ya fito da daddare tana cikin jinin al'ada sai da aka yi sallah asubahi kawai tana bincikawa sai ta ga ashe ta yi tsarki ko kuma yanzu da safen nan sai ta ga ashe tsarki ya zo mata shin menene hukuncin ta shin za ta ci gaba da cin abinci ne ko za ta kame baki dan dai tabbas ba ta da azumin wannan ranar domin ba ta wayi gari da azumi ba azumi ya sammatse ta to wannan akwai maganganu iri biyu wasu malamai musamman a mazhabinmu na malikiya suna ganin cewa wajibi ta kame baki wato ta yi pretending kamar ita ma tana azumi in aka ce kama baki ana nufin ko da kin ɓuye ba za ki ci komai ba mu kiyaye ma'anar kama baki shine za ki lazumci duk abin da mai azumi ke lazumta alhalin kuma ba ki da azumin wannan ranar za ki rama shi to wannan shine kama baki. A malikiya abinda mace za ta yi idan ta samu kanta irin wannan yanayin shine ta kama baki. Amma Malam Usaimin Allah ya gafarta mishi ya dauki fatawar cewa shi yana ganin ba sai ta kama baki ba, saboda dama ai ba da gangan taqiyin azumin ba, hukuncin azumin ne bai hau kanta ba sai da lokaci ya kure. Su malikiya sun kwatanta ita wannan mata da mutumin da ya samu labarin kamawar Ramadana da rana a irin zamanin nan da wanda babu hanyoyin sadarwa irin na katta kwana din nan, sai da mana cewa yau ɗaya ga watan Ramadan, amma ni ban samu labari ba, ko mu ba samu labari ba a garin mu, sai da rana ta yi, sai wani yazo ya ce mana ai an ga wata fa jiya. To daga iyan nan da muka samu labari bai halasta mu ƙara cin komai ba sai dare yayi, saboda alfarmar watan. To sai su malikiya suka ce ita ma abin da za ta yi kenan. Alfarmar watan Ramadana ta hana wanda yake mazaunin gida lafiyayye, wanda ba ta haila, ba mai jinin biki ba, an hana ya ci abinci da rana, da haka dole ta daina cin abinci. Su kuma sauran malamai kamar Hanabila suka ga cewa ai ita kes ɗinta daban ne, ba da gangan ta sa kanta a wannan yanayin ba. Ala ayi halin, ko da dai ta ci abinci ko bata ci ba, to ana dibinta azumin wannan ranar. Shi dai Malam Usaimin ya zaɓi cewa tana iya wato ba dole ba ne sai ta yi al-imsak ɗin. Sannan abu na biyu, mace wadda ita kuma ta samu tsarki kafin ketowa alfijir, ko da a ce saura minti ɗaya ne alfijir ya keto, a daina cin abinci, ta tabbatar da cewa ta yi tsarki, to za ta yi azumin wannan ranar ko ba ta yi sahur ba. Ko ba ta samu yin tsarki ba sai da gari ya waye, lalle akwai sahur, akwai azumin rana a kanta. Idan kuma har ta sha shi, to ta sha kafara. Mata suna yin wannan kuskuren, sai ta ga cewa ta yi ta lokaci ya ƙure, ba ta yi sahur ba, kuma kamancin haka. Abinda ya kamata dama, tunda tana expecting cewa ina kusa da tsarki, to ya kamata ta dinga wato monitoring progress ɗin, ta dinga kula da me ke faruwa a kan kari, saboda kada ta zo ta samu kanta a cikin irin wannan damuwar. Saboda haka za ta yi wannan azumin a wannan ranar. Akwai kuma mata masu jinin biki wadda take samun kanta ta haihu, sai zama da jinin haihuwar ya ɗauke kafin kwana 40. Shin za ta yi azumi ko za ta jira sai an kwana 40? Wannan ma na daga cikin kurakuran da iyayenmu mata suke. Wata tana ɗauka cewa sai ta kwana 40 dindi sai za ta fara azumi, to ba haka ba ne. Don wani jinin na biki yana iya ɗaukewa wani ma bayan mako ɗaya ko mako biyu ko makamancin haka. To da zaran ya ɗauke, za ta koma azumi. In ba za ta iya yi ba saboda wancan matsalan shayarwa ko matsalar rashin samuwar nono, to ta sani cewa ana binta wannan azumin kamar yadda ake binta wanda ta sha a sanadiyar biki, kamar yadda muka tattauna a wata cikin jerin gin mahadarorin nan. Sai kuma wacce jinin al'ada na wata-wata ya ci gaba da zuwa bayan kwanakinta sun cika. A cikin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, annabi ya wasu mata bayani cewa, malamai sun yi istinbati daga bayanin cewa mafi yawan jinin haila a gummace bai wuce kwana 6 ko kwana 7. Kwana 6 jini, kwana 24 tsarki, ko kwana 7 jini, kwana 23 tsarki. Wannan shi ne mafi yawa, amma ana iya samun wadda ba ta kai haka ba ko ta wuce haka. To idan mace ta san kwanakinta mu'tada ce, sai aka zo a wani lokaci cikin lokuta, kamar a cikin watan Ramadan ɗin, bayan kwanakin hailarta sun cika, maimakon ta ga tsarki sai jini ya zarce mata, to wannan za ta duba jinin ta gani. Idan ya ci gaba da kasancewa a yanayin jinin hailarta, kamar da Annabi yake cewa inna damal haidi damun aswadu yu'rafu, shi jinin haila jini ne mai duhu wanda yake da baki-baki, kuma an san sa da duhun shi, da karnin sa, da yanayinsa da an sani, to idan shi ne za ta ci gaba da barin azumi. idan ko ya canza ba irin shi bane, to za ta ci gaba da azumi, ba za ta fasa azumi ba. Me ke sa jinin ya wuce? Wataƙila wani yanayi ne na rayuwa, ko canjin abinci, ko canjin shekaru da yana faruwa. Malaman kimiyyar halittar ƙiyama ce suna cewa galibin mata sukan samu canji a yanayin rayuwarsu ta al'ada bayan kowace shekara biyar. Daga shekara biyar, daga sanda ta balaga zuwa shekara biyar, za ta iya yin wani yanayi guda ɗaya. Bayan wasu shekara biyar ɗin kuma zuwa shekara goma haka dai har zuwa ta kai ga abin da ake cewa menopause. To wannan dai ba dole kuma kowace ta zama haka ba, wallahu a'lam. Amma dai tana iya samun haka a yanayin canji, ko yanayin wani abinci, ko magunguna da ake amfani da su. Almuhimmu za ta kula da jinin ta ga wani iri ne. Akwai kuma abin da mata suke yawan tambaya a kai, haka kawai sai ta ga wani ɗan ƙanƙanin jini ko wata alamar jini, kuma ba ta ƙara ganin shi ba a cikin kwanakin tsarkinta, ko a cikin kwanakin kusa da hailarta, ko da zaran ta yi tsarki, ta ga wani alama na wani jini ko wani stain, kuma ba ta ƙara ganin shi ba. Mata suna yawan tambaya akan wannan, to ya hukuncin azuminsu? Azumi na nan lafiya lau. Azumin wadda ta ga haka ba yi da wani matsala, domin wannan ba haila ba ne, wani abu ne dai a jikinta kawai ya faru. Za ta ci gaba da yin azuminta lafiya lau. To wani abu mai kama da wannan shi kuma shi ne, a ƙarshen kwanakin tsarki mace na iya fara jin alamun zuwan al'adarta, kamar menstrual pain, ciwon ciki, ko ciwon kai, ko uneasiness, ko wata ta fara ma ta ji tana yawan fushi, abu iri daban-daban dai gashi. To waɗannan alamomin da ake ji ba su da tasiri wajen barin azumi. Matuƙar hailar ba ta riga ta zo ba, duk wata alama da kika saba ji, ko da kin ji ta ko kin ganta, to za ki ci gaba da yin azuminki har sai jinin nan ya fara zuwa. Domin wata kawai da tawaye gari ta ga pimples ya fito, ta ce ok, to ina ganin gobe ne, sai kawai ta fara ciye-ciye ta rana, to kina ruwa? Ina fata mun gane wannan. Sai jinin ya zo, sannan za a bar yin azumi ɗin. Sai kuma batun ɓari, miscarriage. Ina hukuncin jinin ɓari da yake samun mace cikinta bai zauna ba, Allah bai ƙaddara za a haife shi ba sai ya zube? To a nan malaman fiqhu suna raba zubar ciki gida biyu. Akwai zubar ciki wanda yake zama extension na jinin nifasi, akwai zubar ciki wanda yake zama extension na jinin damu fasad. Me yake nufi da wannan? Wata mace za ta ga ta yi missing period ɗinta, wato alamar tana da juna biyu, amma kafin ya zauna ya daidaita, sai kuma Allah ya kawo ƙaddara kawai sai ya ɓare. Wataƙila bayan wata guda, ko kuma dai ƙasa da wata uku kafin a fita daga first trimester, wato daga zango ɗaya na ɗaya zuwa zangonni guda uku na ciki. To irin wannan cikin idan ya ɓare, za ki ga galibi jini ne kawai, gudan jini ne kawai, babu ɗan tayi a cikinsa. To irin wannan ɗaya yake da jinin istihada, jinin rashin lafiya. Saboda haka za a ci gaba da yin azumi da duk sauran abin da aka saba yi, ba za a fasa yin azumi saboda shi ba. Amma wanda cikin ya riga ya zauna, wataƙila ba har an fara jin motsin ɗan tayin, sai kuma Allah ya kawo wani muƙaddari sai ya zube, wanda ana iya samun ɗan tayi a cikinsa, fetus a cikinsa, to wannan shi kuma ana lissafa shi kamar haihuwa ne. Saboda haka wannan jinin da ya zuba kamar jinin nifasi, sai an yi jira na kwanakin da zai tsarkaka, sannan a koma yin ibada. To kwatankwacin wannan, kwatankwacin kuma wankin ciki. Idan an yi wankin ciki, idan a tare da wannan wankin da aka yi akwai ɗaɗin, to yana daidai da haihuwa. Idan babu ɗa, yana daidai da jinin istihara. Allah ya sa mun gane tafsir din. Wanda yake ya zama ciki, to za a yi ilhaƙin sa da nifasi. Wanda bai zama ciki ba, za a yi ilhaƙin sa da jini na istihara, wato jini na rashin lafiya. Sai kuma abin da ake cewa treating abortion, wato mace na da ciki, kamar yadda Malam Yusuf ya ambata, a ɗabi'ance mace mai ciki ba ta yin haila kwata-kwata. Ana iya samu wadda take yi, amma a matsayin abnormality ne, a matsayin wani abu ne da ya saba wa yadda ake so. Idan an je asibiti, likitoci suna iya su duba ko me ya faru. To amma wata macen tana da ciki, idan ta samu kanta a wani yanayi, sai ta ga ɗan jini haka ya zubo. Wata saboda irin rayuwar da take yi, tana struggle sosai, ta kai ta kawo nan, tana yawan ayyuka, ba ta samun hutu. Irin shi ne za ki je likita ya ce a baki bed rest, a ce ki je ki samu wuri ki kwanta. Wata ma sai an ce ta zo asibiti ta kwanta sati ɗaya, kada ki yi wani motsi mai ƙarfi, in ba haka ba za a iya samun matsala. To shi suke cewa treating abortion, barazanar zubewar ciki. To irin wannan yana zuwa da stain, shi ma yana zuwa da zubar wani jini kaɗan ko ciwon mara. To wannan ba al'ada ba ce, kuma baya hana azumi. Idan ma dai ba ki yi ba, sai dai saboda ba ki da lafiya, amma ba wai saboda ba ki da tsarki ba. Da haka yana cikin lissafin abin da aka sha saboda rashin lafiya, kuma za a biya. Wasu mata kuma suna yawan tambaya a kan, a cikin kwanakin al'adarta ta ga jini yau Alhamis, gobe Juma'a kuma sai ta wuni kamar mai tsarki, sai can kuma Asabar ko Lahadi ta ƙara ganin jini, haka za ta ɗauki kwanaki biyar jinin yana mata on and off, on and off, on and off. To wannan galibi za ki ga idan ba da azumi ba ne, ba ma kwa damuwa ba, abin da ya dame ku, za ce ta gararan bata, ba dai sallah ba ne, an ce dama ba biya za a yi ba. Oho, amma tun da azumi shi an ce biya za a yi, za ki ga an shiga damuwa, ana ta Allah gafar ta malam, to zan yi azumi ko ba zan yi ba, to ba za ki yi azumi ba hajiya. Saboda dai kwanakin hailarki ne, kin san kwanakin, dama shi jinin haila ana tantance shi da kwanaki, ana tantance shi da yanayin jini, ana tantance shi da ƙa'ida gama gari. Me ya tantance shi da kwanaki? Shi ne kin san kwanakinki daga saba'an wata zuwa ƙarshen wata, kin san kwanakinki daga farkon wata zuwa biyar ga wata, shi kenan. Ana tantance shi da yanayin jini, kin san kalar irin jinin, da zaran an gan shi an san jini ne. Ana kuma iya tantance shi da ƙa'ida gama gari, shi ne kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, kama tahidun nisa'u, kamar yadda mata mafi yawa suke al'ada. Saboda haka matar da take samun jini na zuwa ya ɗauke, ya zo ya ɗauke a kwanakin al'adarta, to duka waɗannan kwanakin, kwanakin al'ada ne, babu sallah, babu ainihin azumi. Akwai wata matsala mai muhimmanci wanda ko da yaushe ana bijiro da ita, hukuncin karatun Alƙur'ani, ɗaukan mushafi da karanta Alƙur'ani a cikin mushafi, ko karantawa daga hadda a wurin mace mai haila ko mai jinin biki, da kuma shiga masallaci a wurin mace mai haila ko mai jinin biki. Wannan matsala tsohuwar matsala ce ta saɓani tsakanin malamai. Akwai malaman da suke ganin cewa sam bai dace mace mai haila ko mai jinin nifasi ta ɗauki mushafin Alƙur'ani ta riƙe ba, in kuma har ya zama dole sai dai ta ɗauki ƙaramin juzu'i, kamar juzu'u amma ko juzu'u tabaraka ko juzu'u al-ahqaf ko makamancinsa, ko kuma ya zama dole cewa malama ce mai karantarwa, ko alaranne ya ce tana yin muraja'an haddanta don ta riƙe shi, wannan ya zama mata dole, ya zama mata larura. Amma hakanan kawai ana zaune lafiya, suka ce bai halasta ba, saboda ba lokacin tsarki ba ne. Wannan shi ne abin da ke ciki da littafinmu na Malikiya. Akwai wasu malamai kuma da suke ganin cewa duk abin da aka kawo game da waɗannan matsalolin na hadisai, to suna da matsala ta fuskar ingancinsu, ko matsala ta fuskar dilalarsu a kan hukuncin, saboda haka waɗannan malamai suka tafi akan abin da yake ce ma albara'atul asliya, suka ce asali mace musulma tana da ƴancin ɗaukan alqur'ani, tana da ƴancin karanta alqur'ani. Duk wanda zai ce ba haka ba sai ya kawo dalili ingantacce. Wannan shine mazhabin malamai irinsu Muhammad ibn Ali Ash-Shawkani da Sheikhul Albani Muhammad Nasiruddin, Allah ya gafarta musu dukkaninsu. Saboda haka mas'ala ce ta sabani. Haka shiga masallaci ga mace wacce take halin al'ada ko take da halin jinin biki, shi ma an yi sabani a kai. Malaman da suka ce kar ta shiga sun yi hukunci da wancan hadisin na zuwa sallar Idi, da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za ta fi sallar Idi a fitar da mata, manya da ƙanana, da ƴan mata da zawarawa da matan aure. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hatta wadda ba ta da lulluɓi ta ari lulluɓi a gun ƴan uwarta. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan aka je in za a yi sallah, mata masu al'ada waliyatazilnal huyyadul musalla, mata masu al'ada to sai su tashi daga wajen da ake sallah, sai su koma gefe. Idan an idar da sallar Idi sai su dawo su saurari huduba da addu'a da liman yake. Sai malaman suka ce wannan ya nuna cewa an ce su koma gefe ne saboda ba su da tsarki. Wasu malaman kuma suka ce ai inda haka ne da ba za a ce su dawo ba, kenan yarinya za su iya zuwa wajen su saurari wa'azi. Saboda haka hadisi ne ɗaya, wasu suka yi hujja da shi akan halasci, wasu kuma suka yi hujja da shi akan bai halasta ba. Almuhim, idan har ya kama za ki shiga masallaci alhalin kina halin al'ada, wani dalili ya sa za ki shiga masallaci, to ki tabbatar da cewa kin yi shirin da ba za ki ɓata masallacin, domin ƙazanta ne. Ba a so ya zo masallaci wuri ne mai alfarma, wuri ne wanda yake mai tsarki, wuri ne na ibada. Saboda haka a kiyaye wannan, musamman waɗanda suke samun kansu a halin wato suna zuba da yawa, suna roshin da yawa, wajibi ne ta yi shirin da cewa ba za ta ɓata masallaci da abin da yake najasa ba. Wallahu a'lam. Akwai wani tambaya da mata suke yawan yi har ila yau. Mace ce ana binta kwanakin da ta sha azumi na shekara ta 1445 bara kenan, kuma ba ta rama ba. Haka aka shiga Shawwal, Zilƙa'ada, Zilhijja, aka sake shiga Al-Muharram, Safar, kullum tana zanyi zanyi, tana ta taswifi zanyi 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 ba ta yi ba, har kuma yanzu gashi an shiga wani Ramadan. Sai da ana saura kwana 6 Ramadan sai ta buga wa malamin Islamiyya suwaya, ko ta kira Allah gafarta malam, wallahi ina da matsala, ni ce tun bara ana bi na azumi, kuma wallahi ban rama ba, yanzu gashi kuma har wani Ramadanan ya zo, kuma yanzu haka ma ban da tsarki, Allah gafarta malam ya zan yi, ko gashi yanzu ma na haihu, ko yanzu ma gashi ina da ciki, ko gashi duk irin wannan na san an sha ji. Ko in ce ma halawatu ma da suke ji na sun sha yin irin wannan tambaya. Halawatu ma da take jin mai yanzu din nan ana binta irin wannan azumin na shekara uku ma. To wannan saban Allah ne, kuskure ne. Abu na farko da za ki fara yi shi ne istighfari da tuba. Ki kama istighfari, ki kama tuba, ki ta sadaka, kina fata Allah ya gafarta miki, don gaskiya laifi ne. Hakanan babu wani uzuri karɓaɓɓe a shari'a ki bar azumin bara ko na bariya ko na baran bariya, har yanzu ba ki shi ba. An biyo ki guda hudu, an sake biyo ki guda hudu, an sake biyo ki guda hudu, yanzu guda 12 kenan ana biki. Kuma ga wannan wata ma za a biki wasu guda hudu. Abin da ya kamata ki shine ki tuba ki ta istighfari. Sannan da zaran an shiga watan Shawwal, an gama azumi, to sai ki fara biyan bashi, ki ta biya. A mazhabin Malikiya, bayan kin biya azumin ma suka ce sai kin ciyar a matsayin wani ladabtarwa, a matsayin wani additional punishment na kuskuren da kika yi. Amma dai wannan ba shi da wani dalili a shari'a wanda zai wajabta wa mace haka. Su ma abinda suka kalla, saboda a cikin watan azumi ana so a dinga ciyarwa, ana so a dinga yawaita ayyukan alkhairi. To wanda zai rama azumin babu laifi dan ya ƙara akan aikin ramuwar da wani aiki na alkhairi kamar ciyarwa. wallahu alam. Sai kuma a mace mai ciki wanda lokacin haihuwarta yayi tana gab da abin da ake cewa EDD, wato expected day of delivery, watakila za ta fara jin contraction, ta fara jin wato ciwon naƙuda wata tun kamar mako ɗaya ko kwana huɗu ko kwana biyar, wannan musamman ga masu haihuwar farko-farko. To shin idan ta fara jin wannan naƙudar, shi kenan sai ta daina yin azumi, ta shiga cikin jinin nufasi? Ba haka ba ne. Za ta daina yin azumi ne kawai idan ta fara ganin jinin naƙuda tare da contraction, ko ta fara ganin jini, amma dan kawai tana jin wani wato zafi ko wani zullo, to wannan kadai bai isa ya sa ta bar yin azumi ba, sai in za ta bari domin ba za ta iya ba, amma ba wai dan ba ta da tsarki ba. Akwai wata matsala ita ma da ta yi shuhura a wannan zamanin, shine ina hukuncin shan kwayoyi na asibiti domin kada haila ta zo a kwanakin Ramadana. Mace ce watan azumi ya shiga, musamman kwanakin ƙarshe, kwana goma nan na ƙarshe, tana so a yi tahajjudi da ita, tana so ta samu albarka waɗannan kwanaki, tana fatan ta dace da Lailatul Qadari, kuma ta sani cewa a cikin wannan kwanakin za su ratsa da kwanakin hailarta. Sai ta tafi gun pharmacist ko ta je asibiti, sai a bata wasu ƙwayoyin magani, sai ta sha, sai hailarta ki zuwa gaba ɗaya, ta zama tana da tsarki. Mata suna yin wannan. Ko kuma ta je aikin hajji ko umara, ba ta so ta jinkirta ɗawashi, ba ta so ta samu jinkiri, watakila jinkirin zai sa wato bukin ɗinta na jirgi ma sai an canza shi, sai ta ɗauki magunguna, sai ta sha, sai haila ya ƙi zuwa, ta yi ta harkar ta lami lafiya kamar ɗa namiji. To an tambayi al'allama Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen irin wannan tambayar, sai ba da amsa ya ce, Allah ya gafarta mishi, ya ce to idan babu wani matsala a lafiyance, babu matsala ga lafiyarta, to ba komai. Haka ya ba da amsa. Daga baya sai ya sake zuwa ya ce, ya binciki masana ilimin lafiya sun ce akwai matsala. Haka ne ko? Akwai matsala. Wato kamar mutum ne wanda yake zuwa aikin gona ko aikin office, sai ya dinga shan wani magani wanda zai hana shi jin gajiya, saboda ya ta aiki kamar inji. A lokacin zai ga cewa yana aiki, yana performing yadda ya kamata, amma daga baya jikin shi zai gane. Ko ɗalibai a makarantu, saboda za a yi jarabawa ko sun tara notes da yawa, sai su dinga shan maganin da zai hana su bacci, saboda su wuni su kwana suna jakewa suna karatu. Ɗalibai suna yin haka a universities. To wannan ma za su ga cewa ai sun samu dama, amma daga baya jikinsu zai gaya musu. Ko direba wanda yake sana'ar tuƙi, yana so zai kama hanya daga Kano zuwa Lagos, baya so yi gyangyaɗi, sai ya sha ƙwaya, ba zai ji bacci ba kwata-kwata kamar man gyaɗa. To wannan shi ma ba kyau. Duk waɗannan hanyoyi ne na canza ɗabi'a wanda daga baya za su zama matsala, musamman a wurin ita mace mai al'ada. Masana suka ce ai ba wai wato ƙwayoyin suna hana al'adan ne kwata-kwata ba, a'a suna hana ta zubo ne a ganta, amma dai period ɗin idan yayi za ta zama cewa tana yanayin al'ada. Kuma shi jinin kamar yadda Allah ya faɗa, ƙul huwa azan, cuta ne, ƙazanta ne, da haka fitar shi shine lafiyarta. To idan ta sha wannan ƙwayoyin suka toshe hanyoyin fitowar jinin, da haka sai jinin ya koma cikin jikinta ya narke. Saboda haka idan ta yi wannan sau ɗaya, ta yi sau biyu, ta yi sau uku, to in Allah ya so kuwa ana zuwa asibiti aka je aka yi mata full blood count, ko aka je aka yi mata wani abu kwatankwacin haka, za a tarar da wasu matsaloli a cikin cells din jikinta ko a cikin wato veins hanyoyin da jini yake bi wanda yana iya daga baya ya dinga zuwa mata da al'ada irregular ya zama al'adar ta baya zuwa normal ko jini ya dinga yin yawa ko kuma tazo tana so ta dauki ciki ya ki shiga duk yana ana samun irin wannan saboda haka sai a dauki kaidan dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih kauda barna shi yake kan gaba akan jawo amfani tana so ta samu amfanin kwanakin ibadan nan amma a garin haka kuma ta haifa wa kanta da matsala saboda ka guje wannan matsalar yafi fiye da samun wannan fa'idar musamman kuma saboda wancan hadisin da muka ambata tun farko da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ga wa Aisha cewa ta yi hakuri wannan shine dabi'ar da Allah ya halicci ƴaƴa mata to ke ma abin da za a gaya mai kenan ki yi hakuri kwanakin ki ne na haila to ki yi hakuri ki zauna a yadda Allah ya halicce ki kar ki je ki jawo kanki wata jangwam nan gaba a zo ana nadama to wani abu da ke kusa da wannan shine shan kwayoyi na family planning wato na ba da tazara haihuwa a wannan zamanin Allah ya jarabci al'umma a yanzu da tsoron haihuwa mutane suna tsoro haihuwa ta zama abun tsoro da zarar an ji wanta ta haihu ta ƙara haihuwa sai kowa ya dinga zazzaro idanu yadda ka san an kura makaryaci ce lafiya dai hada likitoci yanzu sune kan gaba wajen zuga mata akan kada su haihu duk inda ka je asibiti zaka ga wani irin iko Allah ga clinic din masu neman haihuwa ga clinic din wanda ba sa son haihuwa wata ta zo ta kasa haihuwa ta zo clinic a duba ta ya za a yi ta haihu kuma a waje guda su kuma ga yan family planning ikon Allah kenan wannan tana nema wannan ko ba ta so haka Allah yake kaddararsa to wannan zigar da ake mata a asibiti da ta shiga cikin kwakwalansu da kuma mu kanmu maza yanzu galibi tsoro ya riga ya shige mu ana lissafe da ƴaƴa cewa da na haifi guda huɗu shikenan dan na iya musu tarbiyya dan na iya biyan kuɗin makaranta yan duk wannan zance ne irin na turawa ba yi da wani asali haihuwa Allah ya ce kyauta ce yake bayarwa Allah ya ce falala ce Allah ya ce arziki ne mu kuma yanzu mun ce ba ma san kyauta Allah ba ma san arzikin Allah to shikenan Allah ya kyauta wanda da ya dauka kan shi haka ya ka iya da shi amma dai mu sani su ma turawa a yanzu suna neman haihuwar ruwa a jallasin rasa saboda shekara 60-50 baya suka yi ta sanya wa kasashensu dokoki na haihuwa yanzu kuma matasa sun kare babu wanda za su maye gurbinsu a kasashe irin Germany a kasashe irin Italiya a kasashe irin Canada da ire-irensu yanzu babu abin da suke nema kamar a haihu saboda kan duk wanda ta haihu a kasashen ana yi ana shi mata albarka a yi mata kyauta a hukumance kasar Falastinu wannan Gaza karamar kasa ce ba kwa mamakin irin yadda take iya surviving da duk irin bala'in da take fama da shi kullun kashe su ake yi kullun bomb ake jefa musu da yaki da Isra'ila suke musu muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ba su nasara akan abokan gaban su babu abin da ya tsare musu yawan al'umma su sai yawan haihuwa da suke a kasar Gaza yaro yana shekara 11-12 kawai sai a mai aure inda ya balaga sai a samu ta ƴan mage zuwa ƴan shekara 9 kawai sai a aura mu baban shi ya ci gaba da kula da su sai ce kawai sun haihu abin su saboda haka zaka ga mutum yana da uba yana da kaka yana da uban kaka yana da uban kakan kaka kuma yana da ƴa zaka ga dan shekara 10 yana da ƴa kuma yana da baban shi baban ma yana da baban shi haka saboda saurin aure da suke sai gansu kamar wa da kani da kani da kani da kani saboda haka kin haihuwa yahudanci ne jama'a ba tafarkin musulunci bane abun mamaki kuma galibin masu kin haihuwa a yanzu za ka ga wani ma shi ne na 19 a gidansu amma kuma yanzu shi bai so a haihu shi da ba a haihuwa da an haife shi da yana ina yanzu da ya zama lamme kuma shay'an mazkura kuma iyayen shi basu kai arzikin da shi yake da shi ba. Wato ita tarbiyyar yaya da samun nagari ko samun wanda ba nagari ba, ba ta da alaka da yawan su ko karancin su. Abu ne na a tashi ayi abin da ya kamata, sannan ayi ta'addu'a Allah ya bada dace. Mutum yana iya zama mutumin kirki, Allah ya jarabce shi da dan ba na kirki wa, dan suna da yawa ba. Ga annabi Nuhu, ai ba yaya ya tara da yawa ba, kuma annabin Allah ne. Kuma Allah ya jarabce shi da ɗa kafiri. Za ka iya ganin wani kuma da yaya da yawa, kuma Allah ya shirya ta mai da su, kaga dukkanin su mahadata Alƙur'ani. Za ka ga wani da yaya da suka kai mutum 15, kowa makarantar Alƙur'ani, kuma kowa ya yi karatun boko, kuma kowa yana da sana'a. Duk mun sha gani, wani kuma ɗan shi ɗaya ko su biyu, kuma duka ƴan wiwi. Kuma hala wanda mai yaya biyun ya fi wancan arziki, ya fi shi kuɗi, ya fi shi wayo. Babu yadda Allah baya yi. Mu dai mu nemi falala Allah, mu nemi dace a wurinsa. Almuhim, idan har Allah ya jarabce ki da wannan tsoron haihuwa, ko kuma mijinki ya jarabce ya ce dole sai an yi family planning, ko kuma wani ciwo ko wahalhalin haihuwa da goyon ciki da goyon jariri sun sa cewa ba za ki iya yi ba. Wata kuma saboda an biya kuɗin aikin hajji, za a je aikin hajji, an riga an biya kuɗi, hukumar al'adai ta ce kuma ba ta tafi da mai ciki ba, saboda haka dole a je a san yadda za a yi, a yi ta ƴan dabaru har a samu awon ya yi lafiya. Duk yana faruwa ko? To amma yakan zo da wata matsala a azumi, shi ne damuwar mu a nan. Mace in ta sha wannan magani, shi ma abin da ke faruwa maganin yana zuwa ne ya birkita hormones ɗinta, ya birkita halittarta ta yadda halitta ba ta tafi, ƙwayoyin halitta ta ba su tafi lafiya lau, ta dinga yin al'ada duk wata ba. To ƙarshe sai al'ada ta rikici. A iya yin wata huɗu, wata biyar babu al'ada, kaga ta yi ƙuleliya kamar inyamura. To ana nan kuma in jini ya ɓarke, shikenan kuma inna na kafu min rabbina, sai kaga jini ya ta zuba kwana da kwanaki a rasa yadda za a yi. To kamar yadda na faɗa ɗazu, za ki ga irin wannan jinin yana zuba, dole hankali yana tashi. Idan da azumi ne za a fara tunanin, to akwai azumi ko babu? In ba azumi ba a cika damuwa ba, saboda sallah ce kawai, kuma daman ba a ramawa. Saboda haka za a tafi gun likitoci ana tambayar su, su kuma su dinga cewa ba komai ba komai, ko su ƙara miki wata allura, ko su ƙara tsaga hannunki, su ƙara saka wani abu, haka dai suke abubuwan su ga su. To ina hukuncin wannan jinin? Shin za a yi azumi ko ba za a yi ba? To wannan jinin galibinsa a duk da ni na taɓa tambayan wata likita a kan wannan, sai na lura yadda likitoci suke kallon abin ya saɓa da yadda malaman fiƙhu suke kallonsa. Ita na tambaye ta wannan likita a asibitin koyarwa na Jami'a Ahmadu Bello ta Zaria. Malama ce ta san addini gwargwado, kuma likita ce wato consultant a ONG a harkar mata da haihuwa da sauransu. Na ce mata, wai wannan jinin da ke zuba na menene shi? Sai ta ce, ai jinin hailan ne dai yake birkicewa ya dinga zuwa haka ba kai ba gindi. To kin ga idan jinin haila ne, to tabbas hukuncin shi hukuncin jinin haila. Amma su ko malaman fiqhu sai suka kalli cewa tunda baya zuwa a lokacin da ya kamata ya zo, wato yana zuwa ba a kwanakin da aka saba ganin shi ba, sannan yana zuwa da flow da zuba fiye da yadda aka saba ganinsa, sannan yana yin kwanaki da yawa fiye da kwanakin da aka saba ganinsa, sannan galibi kuma kalar shi tana canzawa, yakan yi haske maimakon duhu, ko yakan yi kauri maimakon tsinkewar jinin haila. Sai malaman fiqhu suka ce, to ba jinin haila ba ne. To yanzu wannan ai ya sa ki a cikin confusion ko? Saboda haka gara ki bari kawai tun asali, kina da yadda za ki baki shiga confusion ɗin nan ba. Saboda haka ni zan ba da fatawa ne da abin da malaman fiqhu suke bayarwa, cewa ba jinin haila ba ne. Tunda dama ai an sha ne saboda kada a yi jinin haila. Saboda idan ana yin jinin haila, za a yi tsarki. In an yi tsarki, za a yi ovulation. Za a samu yanayi na samun ƙwayoyin wato ƙwayoyin ƙwai na ɗiya mace, wanda a daidai lokacin idan Allah ya ƙaddara sai ta ɗauki ciki. to duk wannan ake so a hana, babu oblation, babu tsarki, babu haila. Saboda haka malan fiqhu suka ce ba haila bane, suka yi ilhaqin shi da istihaba. Idan ya zama da cewa istihaba ne, kin ga za a yi azumi kenan. Idan ko ya zama da cewa haila ne, shi ne babu azumi. Wallahu ala. Abu na ƙarshe a cikin wannan wato masail ɗin, wanda ni na iya tunawa ko na san ana yawan tambaya a kansu, shi ne mace wadda ana binta azumi yanzu kuma ta haihu. Ana binta azumi da ba raba ta yi ba, yanzu kuma cikin Ramadana ɗin nan ta haihu, ko kuma tana da ciki irin waccan da muka ambata a baya. Ya za ta yi? Abinda za ta yi shi ne za ta yi mu'amalarta a matsayin mai ciki ko mai haihuwa. Wannan azumin dai kuma ana nan ana binta bashinsa. Galibi sukan yi wannan tambayar ne saboda suna so kawai a ce musu ki je ki ciyar ba komai. To gaskiya akwai matsala. Abinda ake binki shi ne azumi. Ka'ida amma game da azumi shi ne duk wanda ya sha shi ramuwa ce a kansa. Fa'iddatun min ayyamin ukhar, a rama a wasu kwanaki, saboda haka sai a yi ƙoƙari a rama ɗin. Ina ganin izuwa nan za ku fahimci muhimmancin abin da na faɗa tun farko, cewa akwai buƙatar a samu mata wanda suka san ilimin addini, suke da ƙwarewa a kan sanin hukunce-hukuncen jinanan nan. Domin duk wannan magana da nake theory ne kawai, wato abu ne kawai da na karanta ko na taɓa jin malamai suna faɗa. Kuma wataƙila duk bayanan nan da nake yi, wata mata za ta ji cewa ita ba a ɗauko matsalarta ba, ita ba haka nata yake ba, ba haka ta sani ba. Kuma ba za ta yi bayanin, za ta yi wa namiji ajnabi ya gane ba, ko ta yi mishi bayani ba dole iya ba ta amsa ba. Hatta su likitocin da suke aiki a ɓangaren mata ɗin, maza, mun san su wasu abokanmu ne ko abokan aikinmu, sukan ba mu labarin irin wahalar da suke sha kafin ma su iya fahimtar me mace take so ta gaya musu ko ya abin yake. To balantana ko malamin islamiya ko malamin tafsiri ko malamin fiqhu, wanda shi dama kawai abin da ya karanta ne a cikin iziya ko risala yake faɗan abin da ya sani. Abin da nake cewa shi ne mata musulmi su tashi haikan su ilimi, wanda za su huwace ma 'yan uwansu mata waɗannan matsalolin. Allah ya so za mu keɓance wata muhadara cikin waɗannan jeren giya game da muhimmancin ilimin addini ga 'ya mace. Idan mun zo a ciki za mu sake yin dabdala a kan wannan insha Allah. Ina ganin iya nan za mu dakata insha Allah. Abinda na faɗa wanda yake daidai, ina fata Allah ya ba mu ladansa, Allah kuma ya ba mu ikon aiki da shi, Allah kuma ya sanya mu cikin da za su dace da alkhairan da ke cikin wannan wata. Allah ya sanya albarka a cikin iyalanmu da 'ya'yanmu. Kowa a cikinku masu buƙatu a wurin Allah, buƙatu na alkhairi, muna fata Allah ya biya waɗannan buƙatu. Akwai rasuwa da aka yi ma wato shugaban kwamitin wannan masallaci, ciyaman a ɗan uwan shi ya rasu, ya yi haɗarin mota a hanyar Mina zuwa Abuja ɗin nan. To muna fata Allah maɗauki sarki ya gafarta mishi. Allah ya mai rasuwa, an ce za a mai jana'iza an jima bayan azhar a National Mosque. To muna addu'a Allah Ubangiji ya gafarta mishi. Okay, an ce yayan matarsa ne wanda ya rasu. To Allah ya gafarta mishi da shi da sauran mamatanmu na kusa da nesa, duk muna addu'a Allah ya gafarta musu. Kafin mu rufe, ga tambayoyi cewa mallam Allah ya ƙara maka ikhlasi, amin, da rayuwa mai albarka. Allah ya sa mu dace. Mallam, ina hukuncin mata masu shan magani idan za su je ibada na hajji ko na umara don kada su yi al'ada? Wannan ina jin ta rubuta ne kafin mu zo daidai wajen ko? Hukuncin shi shine su daina sha saboda akwai cutarwa, su bar ɗabi'ar su yadda take. Idan kuma umara ne, ai za ki iya saka timing ɗin umarar kai ya dace da wannan lokacin, tunda kin san sanda kike yin al'adarki. Amma in ta sha ba ta yi haramun ba, ta yi dai abinda yake, abinda yake cewa khilaful aula, saɓanin abinda ya dace, saboda yana iya haifar mata da matsala daga baya. Wannan kuma ta ce ina son addu'a ne akan yara, kuma ina so in je umara a yi mana addu'a. To yara muna addu'a Allah ya shi musu albarka, Allah ya raya su a kan sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, wanda ba su samu ba kuma Allah ya ba su masu albarka. Amma mai umara aiki ake tambaya addu'a hajiya, wanda zai je umara aiki za a ce mana adda mu muna nan Najeriya ke zaki tafi umara aiki zaki mana adda ba mu za mu miki ba fi sabilillahi ba ya ga ci mu sai da Allah ya kai ki lafiya eh amma ba kya bin mu bashin adda mu muke bin ki bashin adda magana ta Allah ku ba haka ba yawa to Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.